sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da Nomad da kuma Dalol FM duka a jamhuriyar Niger. Za a kuma iya kama ma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu ce da kuma Ladan Ibrahim a yau daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, ranar Juma'a da ta kasance ranar yaƙi da bauta ta duniya. Za ku ji abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da ƙarfi a kai bana. Za mu kuma zaga waɗansu jihohin arewacin Najeriya inda shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙaddamar jiya na samar da ayyukan yi ke fama da cikas.
Wannan tsari da aka fito da shi a gwamnatin tarayya, wannan tsari ba mu karbe shi ba, mu yadda ba, ba ma tare da wannan tsari, domin matakin da aka dauka mun gani ana nema a shamu basalla.
Ina tabbatar maka duk sunan da suka fito waɗannan mutane ba mazauna wannan ana hukuma bane, yasa ga cewa ranmu ya baci, ba mu dadi ba. Misali, kamata a ce kowace karbar kuma ga iya aidin abin da aka bata, kaga wani ba zai shiga cikin wani balle wani ya ci haƙin wani.
Mahmud Lalo zai shigo da shirin Duniya Amurka, wanda a yau ya taɓo batutuwa da dama da suka hada da wata wutar daji da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayo da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin waɗannan duka, ga halin da duniya ta wuni.
Masare, assalamu alaikum. Hukumar zaben kasar Gambia ta ce shugaba Yaya Jame zai amince da shan kaye a zaben shugaban kasa idan hakan ta faru. Shugaban hukumar zaben ce Aliyu Muammar Niger shine shaidawa manema labarai haka a Banjul, babban birnin kasar. Yace ba tantama Yaya Jame zai amince da shan kaye muddin hakan ta faru, bayan ya kwa shekaru masu yawa yana jan mulkin kasar. Sai dai ba wani cikakken tabbacin wannan kalamai na shugaban hukumar zabe. Sakamakon zaben da aka fara fitarwa ya nuna cewa shugaba Yaya Jame na biye da mai kalubalantarsa Adamu Baro, wanda yake wa jami'un adawa bakwai takara. Shi dai shugaba Yaya Jame ɗan shekaru 51 rayuwa, ya hau kan karagar mulkin ƙasar ce tun a shekarar 1994, salin da ya kifar da gwamnati mai ci na wannan lokaci. Shugaban ya ce zai yi wa 'yan ƙasar jawabi wani lokaci a yau. Kusan 'yan ƙasar 880 ne suke da 'yancin jefa kuri'a a zaben na jiya, wanda aka yi cikin tsatsauran tsaro da kulle duk wata hanyar sadarwa, ciki ko har da hanyar sadarwar nan ta sada zumunta wadda ake kira Turanci social media. Sai dai shugaban ya ce kar wani ya sake ce zai yi zanga-zanga sakamakon wannan zaɓe.
Shugaban ƙasar Indonesia Joko Widodo ya yi ziyarar bazata a wurin taron zanga-zangar da aka yi yau a babban birnin ƙasar, inda mutane sama da 200,000 suka taru a dandalin da ke babban birnin ƙasar suna neman sai an tsare gwamnan jihar Jakarta. Shugaban ya bi sahun wannan cincirin da mutanen ne domin gudanar da wannan kiran, kana ya buƙaci masu zanga-zanga su tabbatar sun bar wurin zanga-zanga cikin lumana. Sai dai kafin a fara zanga-zanga, sai da 'yan sanda suka kama mutane 10. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan ƙasar Boy Rafil Amar ya ce da farko masu zanga-zanga sun so ne su yi amfani da wannan damar domin ture halattacciyar gwamnatin ƙasar. Ya ce waɗanda ake tsare da su sun so ne su kwace ginin majalisar dokokin ƙasar, don haka ya ce ɗaya daga cikin abin da ake tuhumar waɗanda aka kame ya haɗa da cin amanar ƙasa. Mahukunta suka ce an girke jami'an tsaro sama da 20,000 domin ganin cewa masu zanga-zanga kan Basuki ta jaha Furman bai rikide ya koma na tashin hankali ba, kwatankwacin wanda suka yi masa a cikin watan da ya gabata. Shi dai Basuki, wanda Krista ne, yana neman ne a sake zabensa a matsayin gwamnan jihar ta Jakarta a cikin watan Fabrairu, amma kuma an taɓa gurfanar da shi akan kalaman ɓatanci ga addini.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugabannin rababbiyan ƙasar nan ta Cyprus sun amince da su sake hawa teburin sulhu bayan rushewar tattaunawar da suka fara sati biyu da suka gabata ba tare da cimma nasara ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta bayyana wannan sabon yunkurin yau Juma'a. Shugaban ɓangaren girka Cyprus Nikos Anastasiades da shugaban girka na ɓangaren Turkiyya Mustafa Akinci sun amince su sake ganawa a Geneva har na tsawon kwanaki 4 a cikin watan gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu. za su kuma gana ne domin su saki tattaunawa tare da cimma matsaya domin samar da ci gaba mai ma'ana cikin dan kankanin lokaci. Ana fata tattaunawar za a yi a ranar 9 ga watan Janairu zai samar da yarjejeniyar yadda za a raba iko na kowane yanki zai iya mallaka a ƙarƙashin tsarin ƙasa mai bin tafarkin gwamnatin tarayya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce shugabannin sun amince cewa za su sake tattaunawa domin ganin an samu maslaha. Wannan nema ya sa suka umarci masu shiga tsakanin su da su ci gaba da tattaunawa su ma domin samun matsaya akan wasu batutuwa da ba a samu matsaya ba a kansu. Haka kuma shugabannin za su gana tun kafin su sadu a taron su na Geneva domin duba wasu batutuwa da ba a cima matsaya ba a kansu. Wannan sanarwar da ta fito ne bayan da shugabannin biyu su gana har na tsawon sa'o'i hudu a wajen liyafar cin abinci da jakadar Majalisar Ɗinkin Duniya Espen Bat Edi ya shirya a cikin yankin da ke ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya raba Cyprus ɗin gida biyu.
Zababban shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya zaɓi General James Mattis mai ritaya a matsayin sakataren tsaro to amma sai an canza dokar ƙasar kafin a iya karɓan wannan mukamin. Trump ya bayyana wannan zaɓin ne jim kaɗan bayan da ya bayyana gaban taron jama'a bayan zaɓe a Cincinnati a jihar Ohio a jiya Alhamis da daddare. A lokacin ne ya bayyana a sarari cewa ga wanda ya zaɓa domin ya riƙe wannan mukamin bayan wasu rahotanni da suka fito daga kafofin yaɗa labarai waɗanda suka ba da tabbacin hakan. Mattis ɗan shekaru 66 da kuma akewa lakabi da mahaukacin kare saboda yawan kalamansa na son yaƙi, tsohon kwamandan sojan ruwa ne wanda ya jagoranci yaƙin da aka yi tsakanin Afghanistan da Iran. Ya jagoranci bataliyan sojojin ruwa lokacin yaƙin Gulf lokacin da aka mamaye ƙasar Iraki a shekara ta 2003. Sai a cikin shekara ta 2010 aka naɗa shi ya zama babban kwamandan sojojin ruwa na Amurka mai kula da rundunar tsakiya. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin mu a Najeriya inda kwana guda bayan kaddamar da shirin gwamnatin tarayya na samar da ayyukan da aka ba lakabi N Power ya fara gamuwa da cikas. Jihar Kano na ɗaya daga cikin jihohin arewacin ƙasar da ke korafin dangane da ma'aikatan da aka ɗauka ƙarƙashin shirin. Wakilinmu na jihar Mahmud Ibrahim Kori na ɗauke da ci gaban rahoton.
Daga cikin rukunin farko na jimlar matasa 200,000 da za su ci gajiyar shirin bada aiki na M-Power, 5,900 da ɗoriya ne suka fito daga jihar Kano.
Sunana Abdullahi Mai Kana Zara. Wannan tsari da aka fito da shi a gwamnatin tarayya, wannan tsari ba mu karbe shi ba, mu yadda ba mu tare da wannan tsari domin matakin da aka dauka mun gani ana nema a shamu basalla domin me Kano muna da sama da mutum miliyan 15 kuma a siyasance mu muka ba da ƙuri'a fiye da kowace jiha a Najeriya. In kuma matakin karatu ne zuwa kowane mataki, in kace a fito a Kano baka da gurin sa mutane, kuma wakilanmu da suke wakiltar mu ku koma ku gaya wa Buhari shugaban ƙasa wannan tsari a kwance rigiza a sake shiri a dawo da bako.
Sunana Abdulrahman. Amma an fi sani na ne da Cali kasuwar Tura. Mu Kano idan aka zo ta fannin siyasa mu ne muka ba da ƙuri'a sama da kowa a ƙasar nan. Sannan idan aka zo maganar ilimi kowa ya san mu a jihar Kano. Ba mu da irin matakin da ba mu da shi, matakin ilimi. Ga mu da wakilai wanda muke ganin mun tura a ce suna zaune wannan abin zai faru. To ku sani al'umma fa suna kallon.
Wasu daga cikin dubban matasan Kano kenan suke korafi game da wannan batu na ɗaukar aiki na M-Power. Yanzu haka dai 'yan majalisar dokoki ta jihar Kano sun ce ba za ta saɓu ba wai bindiga a ruwa. Honorable Garba ya Ugwarmai shi ke wakiltar ƙananan hukumomin tsanyawa da kunci a zauren majalisar.
Misali kamar gari na gurme ta san da in ya muri a cikin garin gurme na zaune na yin sana'a na ga sunansa ya fito ba zan yi mamaki ba. Sannan kuma da ina da wani biyarabe a ƙauyen da ke Kabage can ƙasar tsanyawa na ga ya fito ba zan yi mamaki ba. So da haka ina tabbatar maka duk sunan da suka fito waɗannan mutane ba mazauna wannan ƙananan hukumomi ba ne, yasa ka ga cewa ranmu ya ɓaci ba mu yi daɗi ba. Misali kamata a ce kowace ƙalabar kuma ga iya adadin abin da aka bata, kaga wani ba zai shiga cikin wani babban dai wani ya ci haƙin wani. Ni da kaina na dauki nauyin tallafawa yara sun kai guda 50 domin a tabbatar cewa an je an masa tazasa a wannan tsarin, amma da suna suka fito duka wannan karamar hukumar da suka fito ba su buƙatar mutum guda 5 ba. Saboda haka a nan majalisa za mu tankare mai girma gwamna za mu tabo har sama domin a tabbatar cewa an yi abin bisa ka'ida din mai haƙi an ba su haƙin. Sunan da suka fito wanda mun tabbatar ba mazauna wannan yanki bane, to muke so a canja da ame sunayen su da sunayen wanda suke yanki wannan yankin da zama.
Wannan Rabul Garba ya ugwarmai kenan wakili a majalisar dokoki ta jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To nan gaba a shirye-shiryen namu za ku ji kalubale da ke tattare da wannan shirin a sauran jihohin arewacin Nigeria. Yau take ranar yaƙi da bauta ta duniya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin jan hankali kan abin da ya shafi bautar da bil'adama da ya haɗa da auren dole, tilasta ƙananan yara aikatau da kuma cusa su aikin soja, sai kuma bautar da al'umma a fuskar jima'i. Wakilin Musulum Mumini Bama ya yi nazarin wannan batu a jamhuriyar Nijar, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Dabi'ar bautar da ɗan adam cikin salo irin na gargajiya wata matsala ce da ta samu gindin zama shekaru aru-aru a jamhuriyar Nijar, saboda wasu dalilan da ake dangantawa da al'adu ko na addini, lamarin da ya sa ƙungiyoyin fafutuka suka dage don tayar da hukumomi daga barci, sai dai har yanzu ana fuskantar turjiya. Alhaji Mustafa Kadi shine shugaban ƙungiyar RDM Tanal Her mai yaƙi da bauta.
Nan dai Afirka tamu mai halshen Faransanci, Niger ita ce ta harko da ɗauki doka a fuskar bauta ta gargajiya. Yannan idan aka ɗauka duniya gaba ɗaya, Niger ita ce ƙasa ta harko wadda ta ɗauki doka ta shekara 2014 wadda an kace a daina bautar zamani kwata-kwata a jamhuriyar Niger da sauran ƙasashe. Amma kun ga dokokin ba su hana ba ana bautar da mutane.
Talauci da jahilcin da ake fama da shi a galibin yankunan kasar Nijar na daga cikin wasu dalilan da ke mafarin bunƙasar sabon salon bautar da masana suka kira bautar zamani, inji Hajiya Halima Sarmai Kusa a ƙungiyar yaƙi da masu gallazawa mata da yara ƙanana.
Na je jihar Agadas na gani 'yan yara ƙanana masu shekara 10, 11, 12 da ya kamata a ce suna makaranta, waɗansu suna koleji, waɗansu suna firamare, maza da mata. Ga sunan yara suna bara a kowanne, in ka ce ka ba su tuhis ce an ce kuɗi, in kawo kuɗi wane ne, uwata ta ce in kawo kuɗi, me za ku yi da kuɗi, a Libi za mu. Na ce in kuka tara kuɗi kuma ba kuɗi kuka zo nema ba, in kuka tara kuɗi ina zuwa na ku ina zuwa wani Libi, ai sai a koma gida. A gaba muka yi saboda sai mun tara kuɗi da yawa, to a can Libin ma haka ake sa su. Kuma in ɗiya ta kai shekara 10, 14, 15 kenan ta fara ma shiga zuciyar abin ga sai a sa ta wata mugu hanya. Ko a nan cikin yamai akwai uwar da zace wallahi uniform fami kin mu ana yi, diyata ta nemo mata tilmi da kuɗin dinki kuma diya ba ta aiki, kenan mi tace an mi zaki dai sai kin nemo kuma an abinci haka ne nemo. Ka gani wannan abin ya kamata a yi hukunci mai tsanani a kan shi.
Gwamnatin Nijar ta kafa dokar haramta bauta tun a shekarar 2003, amma kuma matsalar ta zama tamkar ana magani kai yana ƙaba. Dalili kenan da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu rajin kare haƙƙin ɗan adam suka shawarci gwamnatin ta canza salo, kamar yadda Al-Mansur Muhammad na ƙungiyar Timidiriya ke cewa.
Kwabin da ka ce ma wahayyakin nan, wahayyukin nan da aka ce ma tsakanin mu nan ga da Najeriya, sai gan mutane bancin mata hudu sai su ƙara 5 ko 6 kuma matan nan su ƙara nan, su ya kamata su ma wadancan aiki. Oh, Commissioner de Zalom, Commissioner of Human Rights da ta zo ta yi bincike ta ba Niger shawara. Shawara ta ce ya kamata a ce wasu dokoki wanda za kamata a yi yaki da harka bauta cikin ƙasa a saki su, a dibe su.
Domin fitar da bayu daga halin talaucin da ke ƙara jefa su cikin halin ƙunci, ƙungiyoyi sun ɗauki matakai samar musu da ayyukan yi.
Muna sayan gonaki muna ba bayu kawa don su kama kansu. Muna sayan shanu muna ba kawa bayu don su riƙe kansu. Muna sayan awaki muna ba su don su riƙe kansu.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To bari mu nufi jihar Adamawan Najeriya, inda sufeta janar na 'yan sanda ya kaddamar da wani rukunin gidajen matsugunan ƙananan jami'an 'yan sandan. Wakilinmu Sanusi Adamu na ɗauke da ƙarin bayani.
kaddamar da gidaje 64 masu dakunan kwana biyu domin bada surance ga kananan jami'an yan sanda daga matakin kurtu zuwa sifeto kan naira miliyan 5 da ake sa ran za su biya cikin shekaru 30 na daga cikin alƙawarin da sifeto general na yan sanda Mr Solomon Arase ya dauka lokacin da ya dauki rantsuwar kama aiki a shekara ta 2015 ga abin da wasu daga cikin waɗanda suka ci gajiyar shirin ke fadi jim kadan bayan an mallakar musu da mabudan gidajen
lokacin da aka fara yin wannan gida akwai gunaguni akan cewa ba zai haifar abu mai kyau ba amma yau ya zama tarihi a zahiri abinda na gani wanda suka gabace mu suka yi retire gaskiya abun kaito wadansu za su retire ba su da mahalli wadansu ma za su zauna a gidan bariki ba gida a bariki ba gida a gida to amma dai wannan yanayi mun yi sa'a kwarai domin mun zo mu samu zamu mallaki gida na kanmu
wayansu yawancin su sun yi retire ba su samu gida ba amma yau a ce gashi nan wannan shekarun da nake da shi gashi yau Allah ya sa muka kasance mun samu gida sai mu ce ma Allah mun gode
commissioner yan sanda na jihar Adamawa Malam Muhammad Gazali wanda ya wakilci Sufeto General na yan sandan Najeriya ya faɗa a hirar da ne da shi cewa an tsara shirin ne domin rantawa kananan jami'an yan sanda gidaje domin rage matsalar da suke fama da shi musamman ma lokacin da suka yi ritaya
shi Inspector General of Police ya yi mana kokari ga wannan gine-ginen da aka yi and we hope quite sure cewa wai zai rage ma yan sanda kushi da ake yi a gari da ake yi da su da insurgency da ake da shi it will benefit everybody insha Allah
daga cikin wannan adadi na gidajen an ware kashi 70 wa jami'an yan sanda saurar ragowar kashi 30 kuwa ga farar hula wanda shugaban committee kyautata hulda tsakanin yan sanda da farar hula na jihar Adamawa Alhaji Abubakar Sahabu Magaji ya bayyana da cewa ya ƙara jaddada lakabin nan na dan sanda abokin kowa
tsarin yana da kyau ainun kuma abinda yafi burgewa ciki an ce 30% na civilian ne wato mutanen da farar hula za su zauna tare da yan sanda kaga wannan ma zai ƙara dangon zumunci tsakanin ainihin mutanen gari da dan sanda za da yana keman juna
Malam Baba Muhammad jami'in bankin samar da gidaje na tarayya dake jihar Adamawa ya yi mini bayanin tsarin samarwa masu karamin karfi gidajen
idan shi ma'aikaci ne na gwamnati ana cire 2.5% a cikin kudin basic salary nasa ana remitting a Federal Mortgage Bank to a doka din kuma idan aka kai kudi na wata 6 koda naira ne komin ka na dinsa komin yawan sa 2.5% din nan mutum zai iya zuwa ya nemi loan
Shugaban ma'aikata na jihar Adamawa Barista Musa Kaibo wanda ya wakilci gwamna Muhammadu Umaru Jibril Labindo a wurin kaddamar da gidaje na kananan jami'an yan sanda da ke Sangere kan hanyar Numan zuwa Yola Fadar jihar Adamawa ya bada tabbacin gwamnati za ta samar da muhalli a kananan hukumomi 21 domin gida irin waɗannan gidajen
wannan muke so don koyaushe in suna neman fili za a ba su yau ko gobe aka zo aka ce wani agency ko police suna so su yi wayannan abubuwa ko a local government za a ba su filayensu
Sanusi Adamu Sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya
Adawa ga ta yan sanda kuma wannan yake da na yan sanda
Kwari mun rufe taskar hotannin namu a kasar Ghana inda ake shirin zaben shugaban kasa abokin aikin mu na sashen turanci Peter Kloti ya hira da shugaban al'ummar Zango Baba Isa kan abin da ya shafi zaman lafiya da kiyaye doka da oda a lokacin wannan zabe
farko da ce a zangonnin mu da muke da su Ghana nan sai mu ce alhamdulillah irin rayi da ake shi game da mu cewa mu yan zango mu yan tashi hankali ne mu yan fitina ne mu yan menene kusan ce kaman wanga shekara har zuwa yau yau kaman sauna kwana hudu ko biyar a elections san ce alhamdulillah ba mu samu ganin irin wannan tashi hankali domin yan zango da kansu sun siyasa sun fara ganin siyasa sun sai da siyasa yake su ga kaman ba alheri bane saboda siyasa ka jima wani ciwo ko ka kashe wani ko kai da kanka a jima ciwo saboda siyasa san ce alhamdulillah ya kamar yadda aka nuna cewa kusa da unguwa da ake kira Nima Police Station wurin ne wato flag bearer NPP yake shine shugaban NPP na Akufo-Addo wai gidan shi ai jefe-jefe to still police na bincike binciken nan zai kawo na mu sani yaran mu suka yi ko suwa suka yi domin lokaci da yawa tunda yake ana da wannan negative abin ga perception kanmu ko me aka yi ko me kyau ne mu za a dora mu wannan laifi kuma kusance idan ka zo nima da mamobi da ka ni wuta ka ga siyasa da aka yi kan kwanci hankali domin akan ido na gani dan siyasa kaza yazo ya wuce, dan siyasa ya wuce, ba tashi hankali, an zauna an yarjejeniya daga ƴan sanda sun ce wangara na ku ku fito ku yi kaza, wangara na ku, kuma su mutane na bin doka.
Shugaban al'ummar Zango na kasar Ghana Baba Isa Hirassu da abokin aikinmu na sashen Turanci Peter Kloti za ku ci gaba da jin wannan hira a shirinmu na gaba. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 10:19 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. To a cikin shirin namu na wannan mako za mu dubi ne kan batutuwa da dama ciki har da wata mummunar wutar daji da ta tashi a can jihar Tennessee dake kudancin Amurka. Inne zuwa ya lokacin hada wannan rahoto adadin mutanen da suka mutu kai 11. Za ku mu dubi kan yadda shugaba mai jiran gado Donald Trump ya gana da tsohon dan takarar jam'iyyar su Mitt Romney. Wani mataki na nada wanda zai rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka. Za ku jima wasu batutuwa amma da farko bari mu fara da batun wutar dajin da ta tashi a jihar Tennessee. Ita dai wannan wutar daji ta taso ne daga yankin Gatlinburg a jihar ta Tennessee mai dauke da tsaunuka. Tsaunukan da ake kira Great Smoky Mountains ta kuma yi saurin bazuwa zuwa wasu sassan yankin. Wutar ta yi ta ruruwa ne sanadiyar yanayi na iska da aka ta fuskanta, ko da yake an yi ruwan sama ranar Larabar da ta gabata, amma a cewar hukumomi hakan bai sauya komai ba. Akalla mutane sama da 2,000 wutar ta tilastawa kucewa daga gidajensu, kana wasu 12,000 na zaune babu wutar lantarki a cewar wani jami'in yankin na Gatlinburg.
We had over 2,000 people checked into our Red Cross.
Sama da mutane 2,000 ne suke zaune a sansanin da hukumar ba da agajin gaggawa ta Red Cross ta kafa. Wurin zai ci gaba da zama a buɗe domin ci gaba da ba da magunguna da abinci da abin da ba a rasa ba.
Ya kuma ƙara da cewa akwai waɗanda suka jikkata baya ga waɗanda suka mutu.
At this time I can report that during this firestorm event.
A daidai wannan lokaci mun kai mutane akalla 12 zuwa asibitin yankin Gatlinburg. Waɗanda raunukan da suka ji ba za su saka rayuwarsu cikin haɗari.
Kamar dai yadda hukumomin wannan yanki na Gatlinburg suka bayyana, rabon da aka mummunar wutar daji irin wannan tun shekaru kusan 100 da suka gabata. Gidaje da dama ne dai suka salwanta ciki har da magajin garin. To shin ina kwana ne dangane da gwamnatin Donald Trump mai jiran gado?
Mun tattaunawa mai ma'ana kan batutuwan da suka shafi duniya. Wannan tattaunawa da muka yi da shi ta kasance mai haske kuma mai daɗi. Kuma na ji daɗin su sosai. Kuma dukkanin abubuwan suna ƙara min ƙwarin gwiwar cewa Trump shine mutumin da zai gina mana makoma mai kyau.
Tsohon gwamnan jihar Massachusetts kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Mitt Romney kenan yake ganawa da manema labarai jim kaɗan bayan wata liyafa da ya yi da Donald Trump. Wannan dai shine zama na biyu da manyan 'yan siyasan suka yi. Shi dai Mitt Romney ya kasance mutum da ake takaddama a kansa dangane da mukamin sakataren harkokin wajen Amurka da ake so a bashi. Lamarin da ya haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin gwamnatin ta Trump mai jiran gado. Wasu dai na cewa bai kamata a baiwa Romney mukami ba, lura da cewa ya cicciki Trump a lokacin yakin neman zaɓe, inda ya kira shi da sunan ɗan damfara, inda har tsohuwar shugaban yakin neman zaɓen Trump Kellyanne Conway ta furta wasu kalamai akan Romney da rahotanni suka nuna cewa shi Trump ɗin bai ji daɗi ba. Sai dai wasu na ganin shi ne ya fi dacewa da wannan mukami na sakataren harkokin wajen Amurka idan aka yi la'akari da shekarunsa da iliminsa na siyasa. Baya ga Romney, akwai sauran waɗanda ake duba yiwuwar basu wannan mukami, sun kuma haɗa da tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani da Sanata Bob Corker na jihar Tennessee da kuma David Petrus mai ritaya. Wasu masu lura da al'amura dai suna ganin ƙarshenta Romney za a baiwa wannan mukami, amma kamar yadda 'yan magana kan ce ba a sanin macituwo sai miya ta ƙare. Bayan da wasu ke ganin shugaba mai jiran gado Donald Trump ya fara sauya wasu alƙawuran da ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe, a ɓangare guda wasu sun fara yaba mai saboda shawo kan kamfanin kariya mai haɗa na'urar sanya ɗaki ko kuma AC da ya yi na sauya shawarar da kamfanin ya ɗauka na komawa ƙasar Mexico daga jihar Indiana da ke nan Amurka. Bayanai sun nuna cewa ƙalla guraben ayyuka kusan 1,000 wannan yunkuri na Trump ya ceto. Anthony Sacramucci mamba ne a kwamitin shirya karɓar mulki a ɓangaren Trump.
If you keep 1,000 jobs for the carrier corporation,
idan ka ceto guraben ayyuka 1,000 na kamfanin kariya ka kuma barsa Indiana, za a iya cewa an samu ƙari. akalla dai ba za a ce an samu nakasa a kuɗaɗen haraji ba. Saboda haka dabara ita ce a yi amfani da tsarin karɓar haraji domin samar da matsakaitan guraben ayyuka a kuma samar da ƙarin kuɗaɗen shiga ga mutane masu matsakaicin ƙarfi.
To ga abin da ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan kamfani ke cewa.
He has the skill from his business background to sit down. Yana da ƙwarewar da ya samu daga harkar kasuwancin sa. Zama kawai yayi da ƴan kasuwa kamar sa suka cimma wata matsaya. Ya san abin da zai ce da abin da zai faɗa domin aiwatar da haka.
We are going to bring our country together.
A dai ranar 20 ga watan Janairu za a rantsar da gwamnatin Donald Trump wanda zai zama shine shugaban Amurka na 45.
Masu sauraro baki ɗaya abinda shirin namu na duniyar Amurka na wannan karo ya ƙunsa kenan, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Mahmud. Ga kuma Nazir Ahmed Hausawa da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga hannun Ummi Garba na Kwalo a Jaura da Usaina Umar Kuaiba Gashuwa da Yana Garba Sabiola. Suka ce cece kucin da al'ummar Faransa ke yi akan kin tsayawa takarar shugabansu a zaɓe na gaba. Alama ce ta nuna sun ji daɗin mulkinsa da fatan shugabannin Afirka za su rinƙa gudanar da mulkin gaskiya da adalci domin talakawan da ake mulka su ƙara zaɓarsu a nan gaba. Sai kuma saƙo na gaba ya ce salam VOA Hausa, tabbas amincewa rage haƙo man fetur da ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta yi ya yi daidai daga ƙarshe. Muke fatan Allah ya sa yin hakan ya kawo ƙarshen matsalar faduwar farashin danyen mai a kasuwannin duniya. Amin. Sako daga Malam Rulwani Sa'idu Gairi a jihar Zamfara, Najeriya. Sai kuma sako na gaba yace tabbas yunwa na neman yi wa al'umma lahani a Najeriya. Ya kamata shugabanni su sani haƙinsu ne su tabbatar da abinci ya wadata a cikin ƙasa ba farfaganda ba kawai. Daga Hafiz Balaraba Gusau. Sai kuma wannan sakon yace ba da umarnin sakin shugaban mabiya mazhabar Shi'a Ibrahim Elzegzeki da wata kotu a Najeriya ta yi. Abin ayaba ne matuƙa. Daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Sai wannan sakon ya ce hakika shan kayan da shugaban Gambia ya yi ya nuna irin nasarar demokradiyya a ƙasashenmu na Afirka ta samu gindin zama. Daga Hafiz Balaraba Gusau. Sai kuma sako daga Arabiyu Awal mai faci gidan Madi a Sokoto tarayyar Najeriya. Ya ce hakika kaddamar da wani kamfe na yaƙi da cutar polio da faɗakar da jama'a masu ci gaba da nuna adawa da yiwa 'ya'yansu rigakafin kamuwa da cutar polio da hukumar lafiya matakin farko a Bauchi ta yi. Wannan ya yi daidai. Fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai kuma sakonmu na ƙarshe. Sakon ya ce ina kira ga hukumar zaben ƙasar Ghana da ta yi koyi da takwararta ta tarayyar Najeriya wajen gudanar da nagartaccen zaben da duniya za ta ce Allah san barka. Daga Aliyu Usman Taka, lafiya birnin Kebbi.
To madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Ƙasar Iran ta yi barazanar mayar da martani bayan da Majalisar Dattijan Amurka ta ba da umarnin ƙara tsawaita takunkuminta a kan ƙasar ta Iran, domin ko duka 'yan majalisar daga jami'un ƙasar sun amince cewa wajibi ne a tabbatar an tilasta yarjejeniyar nan da aka cimma da ƙasar ta Iran. Hukumar zaben ƙasar Gambia ta ce shugaba Yahya Jammeh zai amince da shan kaye a zaben shugaban ƙasa idan hakan ta faru. Shugaban hukumar zaben Aliyu Muammar Gyumai shi ne shaidawa manema labarai haka a Banjul, babban birnin ƙasar. Ya ce ba tantama Yahya Jammeh zai amince da shan kaye muddin hakan ta faru bayan ya kwashe shekaru masu tsawon gaske yana mulkin ƙasar.
To a gaishe ka da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kafin mu sallama, bari mu miƙa godiya ta musamman ga abokan aikina a nan da kuma Najeriya da 'yan uwa da abokan arziki a ko'ina da ba zan iya ambatawa ɗaya-ɗaya ba. Saboda Allah kaɗai ya san yawan su da su ma suka nuna mana karamci da goyon baya tun daga jinya har bayan rasuwa da kuma jana'izar mahaifinmu Reverend Iliya Gata Malumfashi. Allah ba da lada da saka wa kowa da alheri. Allah kuma ƙara wa dangi duka jimirin rashin ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin ni da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma Julie Gresham da Sahida Hamdu da suka taimaka wajen hahaɗa shirin, za mu tara inamu mai gefe domin gabatar ba masu gabatar da shirin yau da gobe hili malamai. Bismillah, mu kuma sai mu ce da alheri.